à l'époque où vous aviez déjà...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Litinin 3 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan Nijar da ke zaune a Najeriya na bayyana ra'ayi mabambanta bayan ficewar ƙasar su daga ECOWAS ko sai da yawo.
In haka ne ma kuma za a yi magana a yi a dawo a sasanta.
In dai an yi haka ai kuma kowa ci gaba zai samu, kowa zai ji daɗi.
Ficewarsu daga ECOWAS su kafa ƙasashensu na Sahel za mu iya ce abu ne wanda yake da amfani ga waɗannan ƙasashen.
Za ku ji rahoto kan wannan batu. Muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa a wannan makon. Shirin na tafa da bayanai kan rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa wajen kawar da cin hanci da rashawa ƙarƙashin daftarin OGP wanda ya kunshi tsarin wanzar da shugabanci na gari. Sannan muna tafa da labaran wasanni wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya tattauna da Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau a yau Litinin, kwana ɗaya kafin sabon harajin da ya sanya akan kayayyakin da ake shigowa da su daga Canada, Mexico da China ya fara aiki. Trump ya faɗa a shafin sada zumuntarsa na Truth Social cewa shi da Trudeau za su sake tattaunawa, yayin da ya ƙara kare matakinsa yana mai cewa ya sanya sabon harajin ne da nufin tilastawa Canada ta ƙara ɗaukar matakai wajen daƙile kwararar ƙwayar fentanyl mai kisa zuwa Amurka. Canada ba ta barin bankunan Amurka su yi aiki a can. Menene dalilin hakan? Abinda Trump ya bayyana kenan a shafin nasa na sada zumunta. Ya ƙara da cewa bayan waɗannan abubuwan akwai kuma batun yaƙi da miyagun ƙwayoyi, kuma dubban mutane sun mutu a Amurka sakamakon miyagun ƙwayoyin da ke kwararowa ta iyakokin Mexico da Canada. Makonni biyu da fara wa'adinsa na biyu a matsayin shugaban Amurka, Trump ya sanyawa Mexico da Canada sabon harajin kashi 25 cikin 100 a ƙarshen makon da ya wuce, da kuma harajin kashi 10 a cikin 100 akan kayayyakin China. Gobe Talata ake sa ran harajin mai yawa akan kayayyakin da ake shigowa da su Amurka zai fara aiki. A halin da ake ciki, a yau Litinin ɗin shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ya dakatar da matakin sabon harajin akan kayayyakin Mexico da ake shigowa da su Amurka zuwa nan da wata ɗaya, bayan da shugabar ƙasar Mexico Claudia Sheinbaum ta ce za ta tura dogarawan tsaron ƙasa 10,000 don su daƙile kwararar ƙwayar fentanyl zuwa cikin Amurka. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta sake yin kira ga Amurka akan ta sauya matakinta na ficewa daga hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tana mai gargaɗin illar da ke tattare da sakamakon ɗaukar matakin ga lafiyar al'ummar duniya da kuma batun matsalolin kasafin kuɗi. A jawabinsa na buɗe taron kwamitin zartarwa na hukumar a yau Litinin, babban daraktan hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shaidawa mahalarta taron cewa hukumar bata ji daɗin matakin da Amurka ta ɗauka ba, kuma tana fatan Washington za ta sauya tunani. Bisa ga alƙalaman kuɗi na hukumar WHO, Amurka ta ba da gudunmuwar kuɗi dala miliyan 988 tsakanin watan Janairu zuwa Nuwamban shekarar 2024, wanda ya kasance kusan kashi 14 cikin 100 na kasafin kuɗin dala biliyan 6.9 na hukumar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta yanke shawarar korar dubban 'yan kasar Afghanistan idan kasashen yammacin duniya ciki har da Amurka ba su sauya musu matsugunni ba, kamar yadda suka yi alkawarin kai su kasashen ƙetare a ƙarshen watan Maris, a cewar jami'ai a yau Litinin. mutanen da ke gudun hijirar na zama Pakistan ne tun bayan da Taliban ta sake kwace iko da Afghanistan a shekarar 2021. Suna neman mafaka daga yiwuwar sakamakon ladabtarwa saboda alakarsu da sojojin Amurka da na NATO. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Pakistan Shafqat Ali Khan a kwanan nan ya bada rahoton cewa ya zuwa yanzu kusan 'yan Afghanistan 80,000 kasashe daban-daban suka karbe su don su tsugunar da su, kuma kimanin wasu 40,000 har yanzu suna Pakistan, ciki har da kiyasin 'yan Afghanistan 15,000 da za a amince musu su zauna Amurka. A makon da ya gabata, Prime Minister Qasar Shabazz Sharif ya jagoranci wani taro a birnin Islamabad don tattauna matsayin 'yan gudun hijirar Afghanistan kusan 3 million da ke zama a kasar, ciki har da masu takardun izinin zama a kasar da waɗanda ba su da su da 'yanci rani da kuma waɗanda ke jiran a sauya musu matsuguni zuwa kasashe masu tasowa. Ɗaruruwan mutanen da suka jakkata sun cika asibitoci a Goma, babban birnin da ke gabashin Congo, yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin sojojin gwamnati da kuma 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda waɗanda suka kwace birnin mai yawan mutane kusan 2 million. Tun bayan da 'yan tawayen M23 suka fara kai farmaki a birnin Goma a ranar 26 ga watan Janairu, an kashe mutane fiye da 700 kuma wasu kusan 3,000 sun jakkata a birnin da kewaye, a cewar jami'ai. Asibitin Bethesda kadai ya ce yana karbar majinyata sama da 100 a kowace rana, adadin da ya fi karfin garaje 250 da ake da su a asibitin. Bethesda dai yana ɗaya daga cikin asibitoci da yawa a birnin Goma da kamfanin dillancin labaran AP ya ziyarta, wanda bai da isassun ma'aikata da kayan aiki.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, ɗan Najeriya da ke zaune a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan ficewar ƙasarsu daga ƙungiyar ECOWAS ko CDAO a makon da ya gabata. Daga Abuja ga rahoton Hawa Umar da ta aiko mana.
Akwai dubban 'yan Nijar da ke hada-hadar kasuwanci a Najeriya waɗanda ke son ganin an sake nazari kan wannan matakin, duk da ba sa son wani abu ya taɓa gwamnatin mulkin soja na Janar Abdulrahman Chani. Da yawa daga 'yan Nijar ɗin na gudun yin doguwar magana don gudun ta da wata sabuwar husuma.
To abinda mutum ya yi ne lafiya, kwana lafiya ba shi ne lafiyan ba? In haka ne ma kuma za a yi magana a yi a dawo a sasanta.
In dai an yi haka ai kuma kowa ci gaba zai samu, kowa zai ji daɗi in ya kasance a yi amfani da kudin Niger da na Najeriya su zama kudi daya ko bai daya, haka wannan lafiya launi kowa zai samu cigaba a haka.
Tamkar 'yan Nijar ɗin suna zaune ne ba tare da sanin tabbas ba, duk da ECOWAS ɗin ta ba da wata 6 wa kasashen na AES wanda suka hada da Nijar, Mali da Burkina Faso da su sake tunani. Saudat Abubakar Kabir 'yan Nijar ce da ke zaune a Najeriya, tana cewa duk da sulhu yana da amfani amma ba sa so a koma gidan jiya wajen hulɗa da ƙasar Faransa.
Idan aka duba Nijar da Najeriya ɗan jumma ne da ɗan jummai, amma kuma idan muka duba cewa cigaban jamhuriyar Nijar yanzu da ake fama da mulkin soja, za mu iya cewa ficewarsu daga ECOWAS kafa ƙasashensu na Sahel, za mu iya ce abu ne wanda yake da amfani ga waɗannan ƙasashen, kuma ya buɗe ma 'yan ƙasa ido sosai da sosai akan yanda ake dubin cewa wasu ƙasashe mafi ƙarfi da suke tallafe da ita wannan ƙungiyar na ECOWAS yanda suke musgunawa ƙasashe da suke renon Faransa, sai abubuwan da suka ga dama sannan za a yi. Akwai kuma baya akan zirga-zirga da kuma shige da ficen abinci da magunguna, su za mu iya cewa akwai tasgaro sosai akan waɗannan al'umma da suke shiga da fice, suke sayayya da kasuwanci a tsakanin junansu. Mu dai zaman lafiya da cigaban ƙasarmu shine fatanmu.
Gwamnatin Najeriya ta sha nisan ta kanta da haɗa kai da Faransa wajen burkita lamura a Niger. Ambasada Yusuf Dugga shine ministan harkokin wajen Najeriya.
Tunda Faransa ta yi baki a kasashen da ta mallaka a baya, sai kuma sai a nemi a jawo Najeriya cikin magana. Shi fa mulki ka san ba wai kawai zancen ka kama gwamnati shikenan ba, dole in tafiya ta tafiya sai an fara tambayan ka yaya batun magungunan asibiti, yaya batun ruwan sha. To kaga in kana da matsala anan mai wa, sai ka nemi ka kawar da hankalin mutane ya koma ka ce ai ka kasa yin abu kaza saboda wane zune suke haddasa maka fitina.
Kazalika Tugga ya ce shugaba Tinubu na karfafa dawowar kasashen AES zuwa ECOWAS.
Dan haka shi yasa a koda yaushe muke kara neman sulhu da al'umman Niger da Mali da Burkina Faso, muna nuna musu cewa mu ƴan uwa ne, muna ma lallan musu cewa kar su tafi. Shugaba Tinubu ya ce a sake ba su wata shida da za a yi kokarin duk da haka a sulhun ta mai yiwuwa za su ji shawara su zauna. Saboda haka muna iya kokari na diplomasiya, ne musamman na kafa kwamiti na masu bani shawara na tura su tare da babban jami'in sojan Najeriya, Chief of Defense Staff. Suka je aka yi meeting da takwaransa a Niamey, shi kuma aka sa rana cewa zai zo, daga baya aka ce an canza bai zo ba.
Masana diplomasiya a Najeriya na ganin alherin sauya tunani na AES dan kasashen uku ba sa iyaka da tekun Atlantika. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawwa Umar. Masana a fannin kimiyyar siyasa na ci gaba da yin tsokaci kan irin tasirin da za a iya fara gani sakamakon ficewar waɗannan ƙasashe daga ƙungiyar ta ECOWAS bayan cikar wa'adin da aka basu a makon da ya gabata. A shirin talabijin na Taskar VOA, tsohon shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano, Farfesa Kamilu Sani Fage, ya yi ƙarin haske kan wannan takaddama.
Ƙungiyar ECOWAS ta haɗin kan tattalin arzikin yammacin Afirka. Tun 1975 da aka kafa ta, ba ta taɓa samun wato ta shiga tsaka mai wuya ba kamar yanzu, inda wa'annan membobi guda uku suka ce za su fita ko ma su fita. To fitarsu gaskiya za ta kawo wa ƙungiyar matsala da yawa. Na farko dai za ta kawo wato rarrabuwar kai cikin ƙungiya, domin dama ɗaya daga matsalar da ita ƙungiyar take fama da shi shine ta iya haɗa kan wato ƙasashe wanda Faransa tawa mulkin mallaka da kuma wanda Ingila tawa mulkin mallaka, ana samun zaman doya da manja a tsakaninsu. To wannan zai iya ta'azzara wannan rarrabuwa ta ciki. Sannan na biyu kuma zai kawo cikas ga wasu manyan muradu na ita kanta ƙungiyar. Misali, muradun da ake batu a yi kuɗi bai ɗaya, kaga wannan zai gushinta. Sannan na biyu, muradun da za a samu safara tsakanin ƙungiyoyi ita ƴan membobi, shi ma wannan zai gurgunta. Sannan uwa uba kuma za a samu matsala kan yadda za a haɗu a tunkari matsalar tsaro. Domin ɗaya daga cikin matsalar da ita mambobin suke fama da shi su ne tsaro na cikin gida, wanda dole sai sun haɗu da wasu za su iya. Misali, kaga mu kamar nan Najeriya za su samu matsalar tafarbarewa bacci irin su Boko Haram ɗin nan, batun kuma irin masu garkuwa da mutane wanda ake cewa kidnapping, wanda kaga in ba a samu haɗin kai ba za a yi. Sannan za a samu matsalar wato smuggling da ta karu, matsalar shigo da makamai za su faru, don haka dai wato za su kawo matsaloli daban-daban. Da Niger, misali Niger da Najeriya ai kafin zuwan Turawa ƙasa ɗaya ce, Turawa ne kawai suka zo suka raba. Sannan na biyu, in ka duba ciniki da yake faruwa tsakanin 'yan Najeriya da maƙotanmu, kashi 95 ko fiye na wannan cinikin da yake faruwa ana kiran shi informal, wato tsakanin mutane da mutane ne, ba tsakanin gwamnati da gwamnati ba. Da haka kaga yin wannan zai kawo matsala, musamman idan izamanto an yi ba a kwashe da mara ba, ma'ana an yi cikin tashin hankali. In can ɓangaren suka ce za su sa batun kamar visa, to kaga wannan zai gurgunta matsalar. Da haka zai shafi mu, haka su ma Niger ɗin zai shafe su, domin kamar yadda na ce, fiye da kashi 95 na cinikin da yake faruwa tsakanin kasashen a turanci ana kiran shi informal wato ba na gwamnati da gwamnati bane na tsakanin mutane ne kamar makoci da makoci a ci kasuwa daya kaga an aka samu irin wannan za a samu matsala kuma kaje zaka ga cinikin da ake yi yawanci ba ruwansa da wata canji wannan kai siya a sai ba wannan siya a rera ana ta kaga an aka kawo wannan za a samu gurgurtar lamar
tsohon shugaban sashin nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero da ke Kano Professor Kamil Sanfage kenan to yanzu kuma ga shirin yan kasa da hukuma
yan kasa da hukuma
ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne ko mai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne
Masaurai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Babban makasudin OGP shine a yaƙi cin hanci da rashawa a kasashe da waɗanda suka ci gaba da masu tasowa da waɗanda ma su kuma matsakaita ne. A tabbatar shugabanci yana wa jama'a adalci yana biya musu bukata.
Abu ne wanda ya fito ya kawo strategy yanda za a yi a kokarin shigo da al'umma. Tracking system na yanda file ba za a dan zauna a kan shi ba sai wai ka zo ka ba da wani abu. Muna ta yin wannan kokarin.
Yau a shirin muna tafe da bayanai kan rawar da 'yan kasa ka iya takawa wajen kawar da rashawa da cin hanci. A gargashin daftarin nan da ya kunshi tsarin wanzar da shugabanci na gari wanda kasashen duniya suka rattabawa hannu cin a shekara ta 2016 a dakacin
duka da'an soshi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
madalla Masaurai a shekara ta 2016 ne kasashen duniya suka amince tare da rattaba hannu akan wani daftari wadda a turance ake kira Open Government Partnership wato OGP. Wannan daftari mai lakabin tsarin tafiyar da harkokin gwamnati a buɗe ya kunshi tsare-tsaren tabbatar da shugabanci na gari domin alfanun 'yan kasa a salo irin na demokradiyya. Nigeria na cikin jerin kasashen da suka amince su yi aiki da wannan daftari kuma har ma jihohi da dama a kasar sun rungumi tsare-tsaren da ke cikin daftarin wanda bisa dokoki da ka'idoji ake aiwatar da shi karkashin wani kwamiti da ya kunshi wakilan gwamnati da na kungiyoyi masu rajin shugabanci na gari. Kaduna, Jigawa, Bauchi da jihar Kano na cikin jihohin da ke aiwatar da wannan shiri na OGP a cewar Comrade Abdullah Alkali wanda ke jagorantar wakilan kungiyoyin fararen hula a kwamitin aiwatar da shirin na OGP a jihar Kano amma dai ya fara ne da tambayi akan manufar shirin na OGP.
To shi tsarin OGP wato gudanar da gwamnati a buɗe yana da hannuni ne har guda shida daga farkonsa duk da dai kasashe sun ci gaba da kakkarawa amma a duniya gabaki ɗaya aƙida ƙwaya ɗaya ce. Babban makasudin OGP shine a yaƙi cin hanci da rashawa a kasashe da waɗanda suka ci gaba da masu tasowa da waɗanda ma su kuma matsakaita ne. Tabbatar shugabanci yana wa jama'a adalci yana biya musu bukata. To sai aka ɗauki fannoni kusan guda shida aka ba su muhimmanci su ne ma dai magana OGP. Kaga akwai batun samun adalci a shari'a wato access to justice, akwai samun bayanai na yadda gwamnati ke tafi da al'amuranta a matsayin 'yan kasa wato access to information, akwai wato citizen engagement wato tuntuɓa tsakanin gwamnati da 'yan kasa, akwai kuma anti-corruption wato yaƙar cin hanci da rashawa, akwai service delivery wato shine yadda ake gudanar da ayyuka na cin moriyar rayuwa irin su ilimi, lafiya, ruwa da noma. Sai yanzu mu a jihar Kano da muka kara duk duniya ma da an kara da canjin yanayi wato climate change.
Kano ita kadai ce a jihohi a bayan Najeriya ta amsa wannan tsari na da kace na duniya ne ita kadai ce ta amsa ko kuma da sauran jihohi sannan me matsayin Kano yanzu a yanzu?
Akwai jihohi da yawa dan akalla jihohin nan jihohi 20 ma yanzu duk da dai akwai jihohin da har yanzu ba su kai wani mataki ba. Ta jihar Kano abubuwa sun zama mana kwangabakon baya ne saboda canjin gwamnati da aka samu da kuma kokarinmu na gani kodayaushe ana saka hannu a jadawalin da aka tsara. To tsari ne wanda dole sai an samar da wannan jadawali kuma an samu an yi assessing inda kasa tana kokarin ta aiwatar da SDG. To zaka ga yin OGP ma zai zo mata da sauki saboda shi OGP ya ma ba da damar a sako kasa-kasa wato akwai sub-regional OGP kamar duk wayannan jahohi da suke yi a Najeriya aka sani a duniya ta fara shiga amma saboda sun yadda sub-regional government ma su yi shi yasa jahohi suke yi wanda ya ba da dama kaga kokarin gudanar da shugabanci na gari yana sauka tun daga sama har kasa. Yanzu har local government ma yanzu a Kano is part of our plan mu shiga local government mu fara mu'amala da su a tabbatar su ma suna cin wannan moriya na oji don a samu tsari na bai daya
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita.
To kamar yadda aka ji a bayanan kumarar alkali batun yaki da rashawa da cin hanci na cikin fannoni shida da wannan shiri ya mai da hankali a kansu musamman rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa ko ya kamata su taka a wannan bangare. Barista Muhyi Magaji Rimin Gado shine shugaban hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano a Najeriya ya yi tsokaci.
Anti-corruption strategy action plan bayan OGP action plan to haga wani magana abu ne wanda ya fito ya kawo strategy yanda za a yi a kokarin shigo da al'umma yanda za a shigo da al'umma su shigo ciki. In ka duba action plan din ai ya bada daki misali kamar shi action plan na OGP akwai citizen engagement wanda akwai access to information al'umma suna da yanci da dama da za su je su nemi bayanai idan ma suka nemi bayanai in kuma ba a samu abin da aka ba su ba akwai dama da akwai ka'idoji da ita kanta executive order din wanda mai girma gwamnatin jihar Kano ya sabunta aka sa mata kaimi wanda za ta taimakawa jama'a domin su tabbatar da cewa sun bada gudunmuwarsu kuma sun shigo wajen dakile ayyukan cin hanci da rashawa ko kuma sun bayar da su su zama abubuwa masu wahala tunda idan mutum ya samu dama zai abin da ba zai je ba to shikenan ba ma ba dama ba rashin ba dama shine yanzu idan ka aje kaya nan gurin ka zira kayan ido wanda yake so ya dauki kaya ba zai dauka ba amma ka kawo da kanka sai su dauka to wannan shine abin da muke yanzu kuma shine abin da muke kokarin jawo hankalin al'umma da su shigo a yanzu.
Baya ga shigar da al'umma cikin batun kawar da rashawa da cin hanci sha'anin gudanar da ayyukan gwamnati bisa tafarkin da aka tsara na doka da oda na cikin muradu na wannan shiri na OGP. Alhaji Abdullahi Musa shine shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Kano a Najeriya ya ce ofishinsa ya himmatu sosai wajen an karar da ma'aikata game da haka.
Bangare muna nuna muhimmancin ka zo aiki da wuri kuma in ka zo ka yi aikin in ka yi aikin daidai lokacin tashin ka tashi in ba wannan ne samu ba duk wani abu da zaka yi ba zaka ga alfanunsu ba.
Zama a kamfani wannan matakai kuke dauka ta hanyar wannan OGP misali.
To yanzu dai aka sani wannan karami na biyu da kuma yake babban muhimmanci a cikin shi da har da corruption to yanzu zamu zauna a matsayinmu na waɗanda suke tafiyar da wani abu mu biyo da hanyoyin da zamu bi shi wannan tracking system na yanda file ba za a dan zauna a kan shi ba sai wai ka zo ka ba da wani abu muna ta yin wannan kokarin.
Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mar samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabi.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga labaran wasanni.
Dan wasan gaba na kungiyar Manchester United ta Ingila Marcus Rashford ya kammala shirye-shiryen komawa kungiyar Aston Villa a jiya Lahadi bayan gagarumar rashin jituwa ta dan lokaci tsakaninsa da sabon kocin kungiyar Ruben Amorim. Don zuwan sabon kocin a farkon kakar wasanni yake ta sukar lamirin dan wasan sakamakon koma baya da yake samu ta bangaren wasanni lamarin da yasa yayi ta ajiye shi kan banci tsawon lokaci. Aston Villa ta amince da dan wasan a zaman aro na dan takaitaccen lokaci tare kuma da zabin sai shi kai tsaye a bazara mai zuwa kan kudi fa miliyan 40. To sai dai duk da yake sauye shekarar tashi ta dan gajeren lokaci ne jaridar wasanni ta The Guardian ta ruwaito cewa da wuya Rashford mai shekaru 27 ya sake iya bugawa United din wasa koda kuwa amurin ya bar kungiyar duk da yake kuma kontraginsa da United zai kai har a shekara ta 2028 ana sa ran idan ma Aston Villa bata yarda ta sayi shi ba to kuwa akwai yuwuwar ya sake komawa wani zaman aro karo na biyu sakamakon tabarbarewar dangantaka tsakaninsa da kungiyar ta United wadda ta rene shi tun yana karami amma kwabciyar kungiyar Manchester City kuma tsohon dan wasan tsakiya na Barcelona ta kasar Spain Nico Gonzalez ya shirya tsab domin komawa City din daga kungiyar Porto a ranar karshe ta rufe kasuwar cefanen yan wasa City din na neman wanda zai maye gurbin dan wasan ta Rodri wanda ya tafi jinya rauni na tsawon lokaci lamarin da ya sa ta yi matsayar sayan Gonzalez akan kudi fan miliyan 60 rashin Rodri a wannan kakar wasannin ya haifar da mummunan tasiri ga kungiyar wacce ta sha fama da koma baya a wasanni na baya-bayan nan shine dan karan kashin da ta sha a gidan Arsenal da zunzurutun ci 5-1 a wasan gasar Premier a jiya Lahadi shahararren dan wasan kasar Brazil Neymar ya soma atisaye da tsohuwar kungiyarsa ta yarinta wato Santos bayan ya bar kungiyar Al Hilal ta kasar Saudi Arabia kungiyar ta Al Hilal ce ta kai karshen kontragin nasa domin kuwa a iya cewa bata gane wa komai ba duk iya zaman sa na tsawon watanni 18 a kungiyar sakamakon jinyar rauni da yayi ta yi a lokacin a tsawon wannan lokacin da ya kwashi a kungiyar ta Al Hilal Neymar ya buga mata wasanni 7 ne kacal inda a wannan kakar wasanni ya sami shiga cikin wasanni 2 kacal kawo yanzu inda duk a cikin su ya buga wasa tsawon mintuna 42 kacal Neymar tsohon dan wasan Barcelona da PSG mai shekaru 32 ya ce yana fatan taimakawa kungiyar ta Santos da ta raine shi domin ta sami damar lashe gasanni a lokaci daya kuma yana fatan samun bugawa a kasarsa ta Brazil wasa a gasar cin kofin duniya mai zuwa ta shekara ta 2026 to karshen labarin wasannin kenan Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC
Shuwa gaida Murtala yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya tattauna da Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau a yau Litinin. Kwana ɗaya kafin sabon harajin da ya sanya akan kayayyakin da ake shigowa da su daga Canada, Mexico da China ya fara aiki. Trump ya faɗa a shafin sada zumuntarsa na Truth Social cewa shi da Trudeau za su sake tattaunawa yayin da ya ƙara kare matakinsa yana mai cewa ya sanya sabon harajin ne da nufin tilastawa Canada ta ƙara ɗaukar matakai wajen daƙile kwararar ƙwayar fentanyl mai kisa zuwa Amurka. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta sake yin kira ga Amurka akan ta sauya matakinta na ficewa daga hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tana mai gargaɗin illar da ke tattare da sakamakon ɗaukar matakin ga lafiyar al'ummar duniya da kuma batun matsalolin kasafin kuɗi. A jawabinsa na buɗe taron kwamitin zartarwa na hukumar a yau Litinin, babban daraktan hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shaidawa mahalarta taron cewa hukumar bata ji daɗin matakin da Amurka ta ɗauka ba kuma tana fatan Washington za ta sauya tunani. Bisa ga alƙalaman kuɗi na hukumar WHO, Amurka ta ba da gudunmuwar kuɗi dala miliyan 988 tsakanin watan Janairu zuwa Nuwamban shekarar 2024. Kasar Pakistan ta yanke shawarar korar dubban 'yan kasar Afghanistan idan kasashen yammacin duniya ciki har da Amurka ba su sauya musu matsugunni ba kamar yadda suka yi alkawarin kai su kasashen ƙetare a ƙarshen watan Maris a cewar jami'ai a yau Litinin. Mutanen da ke gudun hijirar na zama Pakistan ne tun bayan da Taliban ta sake kwace iko da Afghanistan a shekarar 2021. Suna neman mafaka daga yiwuwar sakamakon ladabtarwa saboda alakarsu da sojojin Amurka da na NATO. Ɗaruruwan mutanen da suka jakkata sun cika asibitoci a Goma, babban birnin da ke gabashin Congo. Yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin sojojin gwamnati da kuma 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda waɗanda suka kwace birnin mai yawan mutane kusan miliyan 2. Tun bayan da 'yan tawayen M23 suka fara kai farmaki a birnin Goma a ranar 26 ga watan Janairu, an kashe mutane fiye da 700 kuma wasu kusan 300 sun jakkata a birnin da kewaye a cewar jami'ai.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 5 na safe kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a shafin X, Instagram, Facebook har da ma YouTube. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, da Julie Lazarus Christian da ta hada shirin, sai kuma injiniyan mu Neil Carl Stalin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.